Masu saurare barka barka barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani Salonia da kuma Niya a can kuma su yi kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage
to jama'a kamar da yadda suka saba wato kowace ranar Laraba Shirin yau da gobe zai dinga mayar da hankali ne akan al'amuran da suka shafi mata zalla. Inda a yau ma, 7 ga watan Afrilu na shekarar 2021, zamu yi magana ne akan sakin aure da tabarbarewar tarbiyya.
Sakin nan yana daga cikin illolin da ya jawo cewa ayyan ba su da tarbiyya. Saboda an kori mai ba su tarbiyya, an auro wata da nata irin tarbiyya, ta watsar da yanta ƴaƴan, ta haifi nata ƴaƴan, an kore ta, an kawo wata. Saboda haka babu yadda za mu samu tarbiyya a arewacin Najeriya.
Wato Amina a makon da ya gabata ne aka gudanar da taron kaddamar da wasu littattafai na adabi a birnin tarayya Abuja inda masu sharhi suka zayyana cewa yawan sakin aure a arewacin Najeriya na ɗaya daga cikin manyan dalilan da ke kawo tabarbarewar tarbiyya da yawan fitintunu na ƴan bindiga har ma da na ta'addanci
Ai zara masana sun ce lamarin yakan ta'azzara in an bar matar da aka saka da yara ba tare da matakan tarbiyya ba
Wakilin sashen Hausa a Abuja ya halarci taron kuma ya tattauna mana da masu ruwa da tsaki.
Muna kuma tafa da kaɗan daga cikin amsoshin ku daga shafinmu na Facebook.
Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku bada taku gudunmawa akan wannan batu sai aka sance tare da shirin yau.
Yau da gobe. Bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook inda muka ce wace irin rawa kuke ganin mutuwar aure ke takawa wajen tabarbarewar tarbiyya da matsalan tsaro a tsakanin al'umma ga kuma yadda kuka amsa mana
Amsar mu ta farko ta fito daga Kabiru Muhammad Koji. Allah ya sa na fada daidai. Yace matsalar aure gaskiya ba a cewa komai sai dai Allah ya kama na mafita kawai.
To zara sai kuma amsar Safwan Dalhatu yace abun ba dadin ji.
Shi kuma Baffaji Sulaiman Nafada yace ko shakka babu mutuwar aure na taka muhimmiyar rawa wajen tabarbarewa ga ƴaƴan da iyayensu suka rabu a sanadiyar mutuwar aure. Lamarin da ke haifar da shigar yaran cikin kungiyoyin ƴan daba waɗanda ke janyo matsalar tsaro a ƙasa.
Shi kuma Kamilu Muhammad Gumal cewa yayi yana kawo lalacewar ƴa mace sakamakon rashin daukar nauyinta da ake bar mahaifiyarta da shi a bangaren yara maza kuwa saboda rashin babba kusa da su yana kawo rashin tsoron kowa hakan ya sa wasu aikata duk wani laifi da zuciyarsu ta raya musu
Shi kuma AK Gashuwa yace VOA Hausa mutuwa aure a duniya ba sabon abu bane dan ma yanzu an samu sauki a wasu yankuna amma banda Najeriya
Sai kuma amsar Salim Muhammad Chindo inda yace tabbas mutuwar aure ya zama ruwan dare ga duniya Allah ya sauka
Shiko Awali Muhammad yace eto gaskiya sashen Hausa na muryar Amurka mutuwar aure ba dadi domin zaka ga yaro gashi da uwa da uba amma mutuwar aure ta sa yaro ya zama kamar muraya sakamakon matar uban da ya auro ba mai imanin kula da yara bace bata tunanin in babu yau akwai gobe
sai kuma amsar Abdullahi Shehu inda yace Salam VOA Hausa a gaskiya yau kun dauko maudu'i ne matukar alfanu ga al'umma mutuwar aure tabbas tana kawo tabarbarewar tarbiya saboda da zaran an saki mace yaran da ta bari ba za su samu kulawa ba ko tarbiya mai kyau ba ga matar da za a auro daga nan za su fara gararan ba ciki har su hadu da bata gari su jefa su cikin aikata ta'addanci fatar mu dai Allah ka shirye mu
sai amsar hadin gwiwa daga Kamil Rabi'u Wururum tare da Malam Jibril dake jihar Kano suka ce yau da gobe hakika a yanzu abubuwa sun lallace musamman a yanzu da Allah ya kamu wani lokaci inda ake faman samun mutuwa aure a kuma bar yaran da aka haifa cikin maraici da rashin tsaro kwakwara a dan haka muke cewa Allah ya kara saka hakuri a cikin zakatun iyaye maza da kuma su kansu matan Allah kuma ya ba mu zuri'a ta gari amin
To sai kuma amsar Ibrahim Uzil daga Shehu Shagari College of Education Sokoto yace a gani na sai dai mu ce tabarbarewar tarbiya amma ba dai tsaro ba domin ina ganin ai ba hadan aure da matsalar tsaro da muke fuskanta a nan kasar mu sai dai wasu dalilai na daban tabbas mutuwar aure tana kawo tabarbarewar tarbiya sosai kuma da fatan Allah dai ya kara ba mu zaman lafiya a kasar mu baki daya to amin
Amsar mu ta karshe ta fito daga Usman Manuka Miruwa Road Funtuwa. Yace hakika mutuwar aure na taka rawa wajen tabarbarewar tarbiyyar yara, ganin yadda yaro zai tashi babu kwaba ko ilimin rayuwa, wanda shine zai fada cikin wani hali na rayuwa domin duk wanda ya rasa mafadi karshe zai kasance matsala wadda za ta addabi al'umma baki daya. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. Yanzu kuma bari mu je ga rahoton da wakilin sashen Hausa a Abuja Nasiru Adamu Al-Hikaya ya turo mana akan taron da aka kaddamar da wasu littattafai wanda aka gudanar a makon da ya gabata inda masu sharhi suka zayyana cewa yawan sakin aure a arewacin Najeriya na daga cikin manyan dalilan da ke kawo tabarbarewar tarbiyya
Taron dai da har ila yau kun shirya ba kyaututukan sardaunan zamani yau kafar labarun yanar gizo ta Zuma Times ta shirya shi a Abuja mai bitar ɗaya daga littattafan mai taken sarkakiya Rahama Abdulmajid ta ce akasarin sakin aure baya kula da abin da zai biyo baya da kan shafi yara
Hajjar Rahama wannan taron ko littattafan nan an ce sun taɓa abubuwa da suka shafi sakin aure da rashin mutunci da yake a arewacin Najeriya sai kika duba waɗannan littattafan menene sakon da wannan abun ya isa
Eto alhamdulillah wannan littafi na sarkakiya gaskiya ya isar da wani muhimmin sako shine illar da take tattare da sakin aure ba wai na abin da aka yi shi nan take ba wannan illa ce da ta bi shekara da shekaru Khadija yarinya da take cikin littafin ta tsira ta girma sannan har illan wannan abin ya soya hada ta soyayya ta haramun da ita da yayanta wanda suke uba daya so wannan yana daga cikin manya-manyan illolin aure da ake fama da su mukan kalli illan saki ne kawai da zawarci za a ban mace ai tana zawarci ba anan illa take ba illa za ta iya shafan yaya kuma wannan yayan za su iya zama shugabannin al'umma wannan illa da aka yi musu za ta iya shafan al'umma a lokacin da suke shugabantar al'umma so wannan gaskiya an yi kokari kuma an abin nan an ja hankali sosai da sosai
me kamata ya faru ne in auren ya rabu me kamata al'umma ta yi ko iyaye da sauran mutane dan hana samun wata matsala
tun farko ma bai kamata auren ya rabu ba saboda sakin aure a musulunci yana da dokoki kuma ba umanni Allah yayi ba cewa Allah yayi idan aka yi sakin wato a maganar circumstances ne shi sa ma aka kirawo shi halali mafi muni mafi wanda ba Allah bai so duk da halaccin sa wato circumstances ne yasa kenan tun farko ya kamata mu rage ma samuwar sa idan kuma ya zama dole sai an yi din to abi da hanyoyin mutunci abi a yi rabu wannan a tabbatar da cewa kowa an biya shi haƙinsa. Ta hanyar wannan biyan wannan haƙin zaka ga in mutun ya cina haƙoƙin da suke wuyansa ma da zai biya din sai ka gani sakin yayi abin nan yayi wuya saboda akwai sauki wato alhassakin ma a cikin al'umman mu yana daga cikin abubuwan da suka jawo matsala yau in mutun ya san cewa idan ya saki mace zai iya biyan abin da wato kusan shine auren da abin da zai auren ko kuma in ta san cewa in ta tsokalo shi ya sake ta tana da wani abu da za ta biya da za a yi masa wannan farashi ina mai tabbata maka cewa za a rage sakin auren nan da ake ciki arhayi
wato yawa ma'ana yin auren da sakin auren zuwa gune mai arha a arewacin Najeriya
wannan haka yake yin auren yana da arha amma sakin ya fi shi arha sakin ya fi shi arha saboda saki ya ma zama a arewacin Najeriya saki ya zama kusa in ce maka kamar caca gambling ake da shi mutum zai iya kashe miliyan 5 yayi aure amma akan mukullin naira 500 yace in kika taba mukullin nan a bakin auren wanda ya zama gambling so sakin ya fi auren arha saboda haka ya kamata ya zamanto cewa kamar masu yin kira da cewa ai a rage kudin aure to a dau in an rage wannan kudin auren a dora wa saki wawa in aka rage wannan lefan a bar lefan akan cewa in aka sake ta za a mata lefi zaka ji ta shiga zawar tsiya ba za ta fito ba
haka nan tsohuwar ministar ilimi yar majalisar wakilai a yanzu Aishatu Jibir Dukku ta ce mata kan shiga yanayin garari in auren su ya mutu da yara a tsakani
mamun za ki ci kan wannan taro na kaddamar da littattafai da kuma bada kyaututtuka da wannan shine karo na biyu da ake
haka da farko dai marubuciyar nan Hajja Mairo Jaruma ce saboda ta san a arewacin Najeriya ba a cika samu mata marubuta ba su anti bilkifin tuwa sun fara kuma yanzu gashi sun samu masu gadon su alhamdulillah gaskiya marubutan nan ta yi kokari Hajja Mairo kuma ta yi rubutu ne akan al'amuran da ake cikin su a yanzu a musamman arewacin Najeriya abubuwa ne da suka addabi mu a arewacin Najeriya kamar an ce magana na ɗaya daga cikin littattafan maganar saki yawan saki ya yi yawa a arewacin Najeriya sannan duk matan da aka saka ba ta da daraja a arewacin Najeriya shi yasa sai matan suka shiga cikin wani irin ukuba wanda rayuwarsu ta zamanto cewa ta shiga cikin ha'ula'i wanda kuma bai kamata ba saboda ita mace ba ita ke rike da saki ba namiji ke rike da saki saboda haka ashe in kaga an saki mace kafin a ce menene laifin matan an san cewa shi namiji nan shi ya sake ta wata mata na so ta zauna da ƴaƴanta amma sai a ce da tattara ta fita saboda haka kaga ba rayuwarta kadai ba rayuwar ƴaƴan ma ya shiga wani hali sannan kuma babu yadda za a yi yanzu a zaman da ake ciki uwar wata ta yi wa wasu tarbiya dole sai uwar da aka haifi ƴaƴan nan ita ce za ta ba su tarbiya don bil haƙƙi da gaskiya saboda al'amuran da muke ganin suke faruwa a yanzu a arewacin Najeriya saboda haka marubuciya nan ta yi ƙoƙari ta zaƙulo abin da yake addaban mu a arewacin Najeriya ina fata ina roƙo cewa ba mata kaɗai za su karanta wa'innan littattafan ba maza ya kamata su karanta wa'innan littattafai da wannan marubuciya ta rubuta domin gane menene ya dame mu kuma ya za a yi a magance domin a cikin littattafa a cikin rubutunta ta bayyana ya za a yi a shawo kan wa'innan al'amura duka na biyu akan wannan karamci da aka yi mana a karamci na Sardauna of our time to kowa ya taso daga arewacin Najeriya zaka ji ya ce babu irin su Sardauna yanzu babu irin hakika din babu amma irin Allah baya karewa shi yasa wannan kungiya ta ga ya dace ko da hali ɗaya ne aka ce mutum yake da shi na Sardauna to a ƙarfafa mata ko a ƙarfafa mata akan wannan halayyar da aka gani na Sardauna in kyauta ne in san wa'inda ba kabilar ka bane in mun san wa'inda ba ƴan addinin ka bane in kawo ci gaba ne kake yi in kuma ko ma menene in halayya ɗaya ce ta Sardaunan nan da aka gano cewa wance ko wane na da shi to wannan kungiya shi take kokarin ta dabbaga kuma ta karfafa shi yasa ta kirkiro wannan kyauta kuma ta ga cewa ni ina cikin wa'anda suka dace in samu wannan kyauta da karramawa muna godiya a madadin dukkan wa'anda aka karrama kuma insha Allahu za mu yi kokari halayen kirki da aka gani muke kama da shi na Sardauna domin kama da wane ba wannan shugaba uba ya bar babban takami in ji turawa da ba za a iya sawa ba saboda haka muna godiya
Mama na cewa idan uwaye mata suka tsaya tsayin daka a yankin Arewa, duk wasu abubuwa da aka rasa a yankin na rashin kirki na bacin tarbiya, abubuwan za su sake dawowa.
Tabbas haka ne, saboda ai uwa ita ce mafarin tarbiya, ita ce mafarin ilimi. Ko? To in ita ce mafarin ilimi, ashe tarbiyan da ba ta ba a yanta shine mafi inganci. Shi yasa ita marubuciyar nan ta yi rubutu akan saki mummuna abu ne da ke faruwa. Sakin nan yana daga cikin illolin da ya jawo ce a yan ba su da tarbiya, saboda an kori mai ba su tarbiya, to ta ina za su yi tarbiya? Babu yadda za su yi tarbiya. An auro wata da nata irin tarbiyan, ta watsar da wayanta ƴaƴan, ta haifi nata ƴaƴan, an kore ta, an kawo wata. Saboda haka babu yadda za mu samu tarbiya a arewacin Najeriya. Tabbas illolin da suke faruwa a yanzu, rashin tarbiya yana daga cikin manya-manya da suka jawo shi.
Ita kuma babbar bakuwa uwar gidan gwamnan Neja Hajja Amina Abubakar ta ce in an ba wa mata dama za su yi amfani da basirar su wajen saita al'umma da kawo ci gaban kasa.
Duk abin da namiji ke yi mace za ta iya yi, amma matsalar shi ne yawanci mata ba su samu damar yi ba ne. Wannan ya nuna cewa duk wanda take son ta yi abu za ta iya yi, in dai har ta samu mutane za su kama mata su ba ta goyon baya.
Marubuciyar littafin mai rumudi ta ce za a ci gaba da irin wannan taro don fito da darussa masu amfani.
Hajja mai riyoshe kike tunanin saki irin wannan taro?
A wannan ka san dama last year ya kamata mu yi, amma saboda matsalan covid din nan sai muka daga muka kawo shi farkon wannan shekara. To yanzu haka ba wai an gama taron nan fa ba kwanciya za mu je mu yi ba, aikin mu zai fara. Za mu fara neman su wane ne Saddauna, su wane ne masu ɗabi'u Saddauna, sai mu sake fito da su. Ai mun ce har da tattafai za mu yi a kansu, bayan da tattafai za mu sa shi a yanan mu na gizo. So da duk wanda ya zo shekara 2000 ko da bayan ba mu, wanda suka zo za su dinga dubawa kamar yadda mu ma ba mu nan muka ji dan kwairo. To mu tun da ba iya waka za mu yi ba, rubutu muka iya, to rubutun za mu yi mu ma wasu su su gani.
Taron da an gudanar da shi ba kiɗa ko waka, sai waƙoƙin baka na fasaha da ƴar marubuciyar ta gabatar.
He was a professor with no setback, an optimist with no
sai ana nan tare da sashi Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Yanzu kuma lokaci ne da za mu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan batu na sakin aure da tabarbarewar tarbiyya. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Jama'a masu sauraro, mun samu kiranmu na farko daga jihar Niger. Da wa muke magana?
Kuna magana da Ibrahim da wankin gida a garin Mai Godiya a Kimba.
To Malam Ibrahim, ka ji maudu'in namu na yau, me cece taka gudunmuwar, me zaka ce?
To gudunmuwa ta na farko dai muna muku godiya da kuke tunatar da mu akan matsaloli musamman bangaren aure da al'amuran rayuwa. To gaskiya ba abinda yake kawo mana yake kara jawo mana da zama ta farkarewa aure na farko mafi yawancin mu ba mu san muhimmancin auren ba da Allah ya hukunci mun san muhimmancin auren nan to duk wanda ya kasance aka daura mu aure ko mace ko namiji zabi mai yawan alewar yaro to sai kasance mafi yawancin mu gaskiya mun fahimci roman da ke cikin albarka aure ba shike jawo mana wannan al'amuran matsaloli da yawa cikin al'ummar mu gaba daya
muna magana akan yadda ana maganan cewa sakin aure yana ƙara taimakawa wajen tabarbarewar tarbiyya to mun rasa Malam Ibrahim yanzu mun samu wani kira daga Plateau da wa nake magana
kuna magana da Ali Babaji ne gonjojin Plateau Kandahar
muna jin ka
to wato abin da ka tabbarewar aure a yanzu da kamatan har mazan hakuri ake so a yi a rayuwa saboda an tsinci kai a cikin wani wadi wanda ba ta tsammani ba ita gwamnati ba tausayi wajen da kake sana'a an ce ka tashi ka bar gurin nan ga yaya ga sarkai wadanda kai kake taimaka musu ba wajen yin sana'ar an cutar da kai an cutar da iyalinka ka je gida ba kwanciyar hankali abin da ya kawo matsala aure kenan a rayuwa
to mun gode mun samu wani kira daga Nasarawa
toto
da wa muke magana
kamar hukumar toto
muna jin ka da hukumar
daga Abdulrahim Ahmed dan masanin Jegu
to Malam Abdulrahim ka ji maudu'in namu na yau muna magana ne
a kan na ji maudu'in da kuke naji duka naji
to me zaka ce akai
to ka san abin da na farko ya faɗa gaskiya magana shi ne a Nigeria yanzu ba ba faɗa mun da musulunci
a'a muna magana ne akan yanda mutuwar aure take ƙara taimaka wajen lallacewar tarbiyya
akai take aure da ya arewa Nigeria da yawa ba to ka san yawanci mutane da yanzu ba mu bi addinin musulunci ba ko Allah kala zuwa nayi dole ne ai a dinga yi aure ana kai tunda ba san musulucin ba
to mun gode to masu sauraro daga da wa muke magana
ina magana da Zakariya daga Kagarku
to muna jin ka yau dai ka ji maudu'in namu muna magana ne akan yadda mutuwar masana suke bayanin cewa mutuwar aure tana taimakawa wajen tabarbarewar tarbiyya musamman ma arewacin Najeriya me zaka ce
to ni ban taba yin kira ku ne wannan shine kira na farko ina muku fatan alheri ne
to mun gode da wannan kira naka
yawa to sai an jima
sai an jima to Amina me zaki ce
gaskiya ina ganin wato wannan abu ne wanda tun a shekarun baya ya zama matsala amma ba a mai da hankali a kai ba kuma sai yanzu ne ake ganin irin tasirin da ya a al'umma kuma ba ni kyau ba ne
haka ne gaskiya ne saboda yara da dama suna tashi wani lokacin a gurin matar uba ba kula wani lokacin kuma ma ba sa samun tarbiya yadda ya kamata yanda za a sasa akan tafarkin rayuwa ne kyau
afuwa kan kace ki ga kira nan na shigowa daga jihar Kwara
eh assalamu alaikum
wa alaikum assalam
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
to kuna tare da Jalla Garba Dinawa ne Blouse kala kala daga nan Kwara
muna jin ka
eh to dangane gaskiya sakin mace yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo tabarbarewar yara dai idan muka duba zaka ga an sakin mace amma dan danta ko kuma in ce kishiyar ta ba ta kula kowa da ya kamata ta kula da yaron nan duk abin da yake yi ba ta ja mai kunni sai ta kalle shi yana ta yin abubuwan da yake yi wanda ba na daidai ba saboda tana ganin kawai ba dan danta na ba to kaga gaskiya ne wannan abubuwa suna da abubuwan da suke kawo tabarbarewar yara yara suna hankalewa akan sanadiyar sakin aure. Eh wannan ita ce gudunmuwa ta na gode.
To mun gode da wannan kira naka. Mun samu wani kira daga jihar Kaduna. Da wa muke magana? Da wa muke magana daga jihar Kaduna?
To Hajiya barkanku da aiki.
Yawwa barka dai, da wa muke magana?
Mursala, a kiran ku daga garin Gasa da ke a Kaduna a tarayyar Najeriya.
Muna jin ka Malam Murtala.
To aje abubuwan da ke kawo gaskiyan ku ne sakin aure yana kawo lallacin gurbacewan ƴaƴa. Shine zaki ga cewa idan an rabu din wani lokaci wacce ce ta za ta rike ƴaƴan wani lokaci uban ya ce zai rike. To ɗaya a ciki saboda son zuciya ɗaya ɗauka kowa zai burza su da halin kowa kula da su. To abin da nake kira a kotu musamman yanzu gaskiya bai kamata ba duk da dai addini ya yarda yaron yana karami a baiwa mace reno. To gaskiya kotoci su gyara tsarin nan ko malamai su fito su ce cewa mazan nan fa yanzu a dinga ba su reno. An ba su reno sai a sa musu sharuɗa mai tsauri. Saboda mace kin ga an sake ta tana za ta koma gidansu ta zauna ita ma ciyadda ta ake ba dole kuma iyayenta su ba ta abinci su ba ta abinci ayan ba. Kuma ita ba ta na iyayen ba dole su kula da ƴaƴan jikokinsu ba. Amma namiji ne idan aka ga ƴaƴan na kauce hanya uwa tana iya zuwa ta ƙara kai shi kotu a mai hukunci. To shawaran da muke badawa kenan da fatan za a tashi lafiya.
To mun gode Murtala.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, da wa muke magana?
Muna magana da Malam Ango, malamin makaranta ya wuri.
Muna jin ka Malam Ango, yau dai ka ji maudu'in namu muna magana ne akan sakin aure.
Kuna magana da Malam Ango, malamin makaranta ya wuri.
Muna jin ka Malam Ango.
Yawa, dangane da abin da ya shafi sakin aure tsakanin ma'aurata biyu, ma'aurata biyu. Gaskiya abu ne wanda yake sai dai muke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya bai kamata ma'aurata biyu ya kasance akwai wani abu wanda zai shiga. Gaskiya ya kamata a ce kowa ya kai zuciya nisa. Saboda aure da kuke gani fa abu ne mai muhimmanci.
Eh, muna maganan yadda. To mun gode da wannan kira naka.
Ka tashi lafiya, ku tashi lafiya.
To mun samu wani kira, da wa muke magana?
Muna magana da Mika'ilu ne daga.
Muna jin ka Mika'ilu.
To ina magana akan illan da ke kawo sakitacciyar aure yanzu.
Muna a Malam Mika'ilu, muna magana ne akan yanda masana suke cewa sakin aure yana ƙara taimakawa wajen taɓarɓarewar tarbiyyar yara.
Abin ai haka ne. Gaskiya ma haka yake. Sakin aure yana kawo yana taimakawa taɓarɓarewar yara, tarbiyyar yara. Saboda kaga wurin auren nan ne ake samun kuskure. Kowane ɓangare sukan kawo al'amari ne na ƙarya an gwabce masunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam.
To mun gode, yanzu mun samu kira daga Taraba, da wa muke magana? Ko za ka ɗan rage rediyonka? Da wa muke magana?
Kuna magana da Oga Faris Karin Lamido. Oga Faris Karin Lamido.
To muna jin ka.
Idan ba mun jefa ƙuri'a ne san ce na jefa wa Murtala ƙuri'a, ya kamata alƙalai.
Mun gode Oga Faris da wannan kira naka. Masu saurare, yau muna magana ne akan yadda taɓarɓarewa, yadda mutuwar aure take taimakawa wajen taɓarɓarewar tarbiyya. Mun samu wani kira, da wa muke magana?
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna magana da Zakari Ya'u mai gidan rediyo tsakanin gomma.
Muna jin ka.
To, taɓarɓarewar aure dai wani lokaci rashin haƙuri da yake kawo na abubuwa.
Muna jin ka. Mun yi magana cewa mutuwar aure yadda take taimakawa wajen kawo taɓarɓarewar tarbiyya ga yara.
Tana kawo gaskiya, saboda wani lokaci idan aka samu rabuwa za ka samu wata uwa za ta ce tana.
To mun gode da wannan kira naka. Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na yau, a madadin wanda ya taimaka ya haɗa mana sauti, wato Daniel Brown, da abokiyar aikina da tattaya na gabatarwa
Amina Buhari Auna,
da ma injiniyanmu na yau ni Zahra Aminu Fage, daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.